له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi 18 ga watan Ramadan din wannan shekara ta 1436 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da ranar 5 ga watan 4 5 ga watan 7 shekara ta 2015 ta miladiya zamu ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na alqur'an yau zamu tashi aya ta 96 a cikin suratu Hud alaihi salatu wassalam kafin nan ga tambayoyi da aka rubuto tambaya ta farko jan hankali cewa nema ne kan ayi jan hankali akan abinda kamfanin nukawun waya suke yi na sanyawa mutane kada kade ba tare da mutane sun nema ba ta hanyar wato ringtone da suke sanyawa mutum a sa maka kada kada ba tare da ya nema ba banda ma wannan ma ka ji an buga maka waya sai ka dauka sai ka ji kawai an kame maka kida in a cikin azumi dan me za a jiyar da mutum abinda Allah baya so waɗannan kamfaninnuka suna yin hidima ne idan mutane suka kaurace ma hidimar su ba su da aiki ba su da duk kudaden da suka kashe akan aikin banza ne in mutane suka kaurace ma hidimar su to ko musulmi muna da haƙƙi muna da haƙƙi mutum yana musulmi yana da haƙƙi kada ka jiyar da shi kai abin da ya nemi ka jiyar da shi dan kawai kuna da ikon shiga cikin wayar mutane sai ku rinka tura musu abin da ba su nema ba kuma saboda kamfanin da yake a hukumar da an sanya hukuma mai kula da sha'anin haƙƙin masu amfani da irin wannan hidima hukuma ce ta gwamnati ba hukuma ce ta kamfanin wayar nan ba wanda kamata ya yi a ce sun tsaya sun tsare haƙƙoƙin mutane amma saboda wani dalili da su ne kaɗai suka sani ba sa yin wannan sun tozarta amana duk wanda ya tozarta amana ranar alkiyama zai tashi a cikin matsayin alha'inai masu ha'inci ko mutane da suke bada wannan kuɗin daga cikin kuɗin da suke bayarwa akwai kuɗin da ake ba ma kamfanin nan akwai kuɗin da ake amfani da su wajen sha'anin license da suka biya wanda ake ba ma wannan hukumar so haka ba wai suna yi ma mutane gata ba ne a haƙƙin mutane ne kuɗin da kake biya na in za ka sai katin sim card da idan ka sai kuɗin waya da kake amfani da shi daga cikin wannan kuɗi akwai abin da ake ba ma hukuma na haraji akwai abin da ake ba ma hukuma na kuɗin license da waɗannan kamfanuka suka saya domin a tsare haƙƙin mutane amma ba sa tsarewa nan wata lamba kullun da safe sai an kira ni da ita da safe sau biyu sau uku in ban ɗauka ba dole sai an yi ta kira har sai na ɗauka ko na katse kuma kana ɗauka kiɗa za ka ji da talla na me na wani haƙƙi da wani haƙƙi za a yi wa mutum haƙƙi wani lokaci kana cikin masallaci kana cikin karatun Qur'ani ka ji an yi kira ka ɗauka wani abu na larura ka ɗauka kana ɗauka duk abin da ka tara hankalinka na tsoron Allah a ciki aka fi maka da shi da jiyar da kai kiɗa na wani haƙƙi mu musulmi ne wannan abin ba ma son sa saboda haka idan ba su daina ba shikenan duk wanda suke musu haka musu Allah ya isa ya musu Allah ya isa da'watul mazlum maqbula wanda aka zalunce shi idan yayi addu'a Allah zai karba addu'arsa kuma haƙƙinka aka shiga an shiga cikin haƙƙinka haƙƙin mutum ne kan abin da baya so ya ji kar a jiyar da shi kar a jiyar da shi Allah madaukakin sarki ya zargi Yahudawa da cewa sama'una lil kadhib masu yawan son jin ƙarya to mu ba masu yawan son jin ƙarya bane da wasan son zance wani lokaci za ka ga sun zo maka da cewar za a jiyar da kai zikiri ko kiran sallan maka ko ayar alqur'ani shi yasa ban taba neman wannan ba dan na san ƙarya suke wata baka za a jiyar da kai duk wanda yayi kuma an gaya masa wannan duk wanda yayi wai an ji kana ɗauka ka ji an sanya maka rabbana da sauransu da kiran sallan maka da sauransu wata ran ana jin wayarka sai ka ji kiɗa gashi nan kana da labari a haka suke saboda haka gaskiya wannan shiga cikin haƙƙin mutane ne suke yi don haka muna kiransu da in sun ji da kuma wani wanda yake jami'insu kan su daina wannan abin shiga cikin haƙƙin mutane ne ko mu musulmi a wajenmu in suka yi haka sun yi sun aikata mana sun mana algus dan abinda muke da su alƙawari ne na cinikayya wanda ya hada kan cewar kada ai mana abinda yake wannan alƙawarin bai shiga ciki ba baya daga cikin alƙawarin mu su jiyar da mu abinda Allah ba abinda Allah baya su dan haka kada su yi mana sannan wannan yace idan malamai suka inganta hadisi bisa hujjoji na ilimi sannan wani bangare suka raunata hadisin bisa hujjoji na ilimi shin za a iya aiki da hadisin ko kuma ya shiga babin tantama da zato wato shi hukuncin malamai akan hadisi da inganci da rashin ingancin sa bisa abin da ya bayyana a gare su ne na hujjoji saboda haka za su yi hukunci a bisa wannan wanda duk yake da ilimin yin wannan baya lazimtar sa yace zai bi wani malami ya bi abin da yake abin da sanin sa ya kai shi zuwa gare shi na hujja ko ba za ka lazimce shi ba kan cewa a'a ai malam wane ga abin da yace sai to malam wane abin da yace bisa hujja da ta bayyana gare shi kenan kai kuma ga abin da hujja ta bayyana gare ka amma wanda yake ba shi da wannan ilimin to zai tambayi wanda shi a sanin sa shine yafi sani ko kuma shine yafi kawo hujja wanda yake mafi inganci idan yana da dan haske na ilimi zai iya kokari ya binciki ya ga meye hujjar waɗannan meye hujjar waɗancan kuma a galibi zai wuya ka samu hadisi da malamai suka yi sabani in dai kana da ilimin hadisi din kai bincike abin da yake shine mafi rinjaye bai bayyana gare ka ba in dai kai ɗalibin ilimi ne da wuya ka samu hadisi ya ci karo da ka rasa yadda za ka yi ta rinjayar da kauli akan kauli wanda idan wannan ya faru ba za ka yi aiki da hadisin bane akan wannan a'a tawakkufi ake idan ya zama to ka rasa yadda za ka iya samun rinjayar da bangare akan bangare kamar alal misali hadisin da muka ambata hadisin salatu tasbih da muka ambata kwanakin baya cewa malamai sun yi sabani akwai wanda suka inganta shi akwai waɗanda suka ce bal hadisi ne ma na ƙarya to yayin da mutum ya auna ya kasa rinjayar da kauli ɗaya akan ɗayan to tawakkufi ake yi ba kai aiki da shi ba domin ba a jingina abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da ya rinjaya bisa zato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi amma idan akwai shakka ba a sai ai tawakkufi dan haka ba wai kamar yanda yace bane a ƙarshen tambayar sa cewa za a iya aiki da shi abin da yake idan ya kasa samun abin da yake shine magana mafi rinjaye sai kai tawakkufi har sai ilimi ya bayyana a gare ka tawakkufin kuma ba yana nufin cewar wannan shine a hakikanin al'amari haka hukuncin yake har a wajen Allah ba ma a'a a wajen Allah da a wajen hakikai ilimi akwai abin da yake shine magana kai a wajenka kai ne kake tawakkufin saboda hujja ba ta bayyana gare ka ba har sai randa hujja ta bayyana kuma wannan yana buƙatar ka ci gaba da bincike har sai randa hujja ta bayyana gare ka ya zuwa ga kaulin da yake mafi rinjaye wallahi ta'ala a'lam sannan wannan yace ina son cikakken bayani akan aikin banki wajen biyan ma'aikata da suke aiki a cikin kuɗi ana samu su ne mafi akasari wajen tsarin kuɗin ruwa wannan mun sha amsa wannan irin wannan tambayar kan cewa asali waɗannan bankuna da suke wannan mu'amala waɗanda suke aiki a kan wannan mu'amalar ta riba tasu da suke yi aikin da suke yi haramun ne don haka abin da suke samu haramun ne amma kuɗin banki mafi rinjayen kuɗin da yake zuwa musu kuɗin riba ne duk da yake suna da waɗansu hanyoyi da suke samun kuɗi ta hanyar hidima wanda suke ƙaddamarwa kamar irin hidimar cirar kuɗi hidimar buga cek a bama mutum da sauransu wanda suke ba na riba ba ne amma yawanci a galibi hidima ce wanda yake ƙanƙanuwa mafi yawan girman hidimar shine hidimar abin da yake na haramu amma wannan idan mutum dukiyarsa ta haramun ce wannan bai hana kai masa aiki wanda yake na halal ya biya ka ba duk da yake dukiyar ta haramun ce abin da zai biya ka kai halal ne a wajenka kamar sayyidina Ali ne da bayahude ya ɗauke shi aiki ya rinƙa masa ban ruwa a gonar dabinansa zai rinƙa bashi dabino guda ƙwaya ɗaya a kowane guga ɗaya kowane guga ɗaya ya ɗebo ya zuba zai bashi dabino ɗaya ƙwayar dabino ɗaya ɗinnan da ana baka ma kana cewa ya ishe ni to kuɗin jan guga ne mun san kuma inda rijiyoyin suke da masu zurfi saboda gari ne ba ruwa sosai garin Madina to kaga ba a ce masa ya tambayi ba Yahudan kudin da zai biya shi na tsantsar halal din sa bane tunda Yahudawa sun halatta ma kansu cin riba wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu da cin su da suke yi ga riba alhali an hana su suna cin riba amma duk da haka akai mu'amala da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala karɓar bashi daga wajen ba Yahudi a ƙarshen rayuwarsa ya bada jinginar silkensa yayin da zai karɓi bashi da ce to ka tabbatar wannan abincin da zaka bani ba na riba bane bai tambaye shi ba saboda shi mu'amalar da yayi da shi mu'amala ce ta halal saboda wanda zai yi musu aiki wanda yake aiki ne da ya halatta gare shi yayi in sun biya shi duk da yake kudin su mafi yawan sa na haramun ne wannan ba zai tasiri akan halaccin kudin da yake ba tunda shi aikin da ya musu aiki ne na halal amma waɗanda suke musu aiki na ainihin cin haram din nasu aikin wato bayar da riba da rubuta haƙƙin riban da lissafin ta da shaida akan ta da yin program din da zai yi lissafin riban da kula da wannan program din duk wannan aikin shine haramtacce wanda a da yawanci malamai sukan yi fatawa cewa saboda halin larura babu laifi mutane za su iya zuwa su yi aiki saboda su ne suke kula da kudaden al'umma amma yanzu tunda mun so mu samu bankuna da ba sa mu'amala da riba zancen larura ta tashi tunda larura shine ba yadda za ka yi yanzu akwai yadda za a yi kamata yayi mu haɗa ƙarfi mu ƙarfafa waɗannan bankunan mu kafa ma waɗansu waɗanda yake za su zamanto a maimakon su an samu wato musaya an samu abin da yake zai ba mutane mafita daga wato sharrin bankunan riba a wannan yace akwai wata dusa masu kiwon shanu suna sayanta to amma malam an ce dusar ta hatsin da ake yin barasa ne to menene matsayin amfani da ita a shari'a wai dusa to saniya tana buguwa ne saniyar tana buguwa ne da za a ce to ai dusa ce kuma dusa dama abincin su ne to kuma ma kafin ma ajiyar ne ma ake sa dusar ake cire ta ko yana mu'amala da su in kai mu'amala da kamfanin giya ka sai dusa a wajen su menene ka sai in ka sai dusa a wajen su tunda abinda suka saya ba giyar ka saya ba a'a yanzu ba maltina suke yi ba a hanyar yin giya amma malamai sun yi fatawa kan cewa babu laifi ba daga gidan giya ake sayan maltina din ba to tunda ba giya bane zaka iya saya daga wajen su yau da gidan giya za su rinka Coca-Cola dan sai mu ce Coca-Cola ba za a saya ba dan daga kudin giya ne ko kuma aka yi haka an taimaka musu a cikin sabon Allah ka taimaka musu akan kasuwancin da suke yi kasancewar sun yi amfani da kudin da suka samu wajen ci gaba da kasuwancin su na gina na giya kai ba ka je ka sai musu bane domin sai haka kamar kasuwar da wanauci a ce maka a kasuwar da wano kamfanin giya suna zuwa suna sayan hatsi saboda haka kai ka je ka sayar musu saboda ka san akwai waɗanda suke cinikin je sai hatsi domin su ci a gidajensu ko domin su kai kamfanin Nestle da ake abincin yara kai ka je ka sayar musu ne to saboda tunda kai wannan ba za ka ce yayin da kai ka taimaka ma ƴan kasuwan da wano akan abin da suke yi daga cikinsu waɗanda suke sayar ma da kamfanin giya wato abin nan a dawa don su yi ciniki don su yi giya wannan kamar matsalar da ake cewa ce a wato kada ka sayar da don saboda waɗansu mutane suna sayan inibi don su mayar da shi giya saboda haka kada ka yi noman inibi maganin abin a daina noman inibi ba malamin da ya ce haka in za a ce ai ana maganar wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan kada ku taimaka akan sabon Allah yace to ai ka gani in ka je kai noman inibi din nan kai kai noman inibi domin halal to wataƙila wanda zai saya in ya saya zai je ya kai kasuwar da ake sayar da inibi kuma a kasuwar da ake sayar da inibi din nan akwai masu kuɗin giya da suke zuwa su saya saboda haka wataƙila za su zo su saya saboda kaga indirectly da tariqin gairi mubashir ka taimaka wajen shan giya wato taimakawa a wajen saɓan Allah sai aikin da yake ba zai iya yiwuwa ba in ba taimaka ma saɓan Allah ba kuma yayin da kai taimaka ma saɓan Allah sai niyyar yi akwai malaman akwai wani bahasi da alƙali kuma babban malami Taqiyuddin Al-Uthmani wani wanda ya fatawarsa mashhuriya akan bayyana haramcin kudin ruwa na banki yayin da yake shugaban babban kotun koli na kasar na daular Pakistan a Sheikh Taqiyuddin al-Uthmani yana nan yana da rai har yanzu tsoho ne yayi girma sosai a cikin shekaru yayi wani bahasi akan wannan mas'alar yayin da yake bayani akan mu'amalolin bankin zamani tana nan a cikin silsilar buhuth inda aka yi na majma'al fiqh al-islami na manta nawa ne shekara ne amma a ciki ya kawo wani tafsiri da shi kansa malamin su ne ya musu wanda malaman hanafiya suke da shi akan ka'idar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan tafsili da yake da muhimmanci daliban ilimi su kiyaye shi na dade da karanta shi amma wannan kusan yana daga cikin ba gabaki dai abin da ya faɗa ba amma ya faɗi wannan ka'ida ba a cewa ka taimaka akan aikin saban Allah sai idan abin da kai ba shi da wata fassara in banda taimaka ma mai saban Allah kuma ka nufi taimaka masa akan saban Allah din amma akwai aiki da dama wanda yake zaka yi in aka ce za a bi kokof ai ta lissafi sai kai zuwa ga taimaka ma saban Allah amma a hakika ba haka yake ba to wannan ba a kirga shi ta wannan babin wallahi ta'ala a'ala na'am Taqiyuddin al-Uthmani yayi bahas din sa al-mu'amalat المعاملات المصرفية المعاصرة أجي شين يسونا بحث أنسا كو أكون وننكو كما الحسابات الجارية في الشريعة أبن الحسابات المصرفية الحسابات المصرفية المعاصرة الحسابات المصرفية المعاصرة أكون هكي إيسا نمع تكين سلسلة وكو abinda malaman majma'ul fiqh al-islami suke yi sai dai ban rike ni shekarar ba amma ba hafi ne muhimmi dalibin ilimi ya kamata su karanta shi sauran saboda kurewar lokaci zamu bari sai gobe insha Allah sai mu amsa su ga sunan waɗanda ba a amsa ba to kafin mu fara karatu a cikin yan kwanakin nan kudin da aka samu na taimako da aka sanya waɗannan akwatuna 110,000 to saboda ganin wato akwai bukatun suna da yawa na kuku din duk da waɗansu daga cikin abubuwan kusan an ɗauke mana su domin mai martaba sarkin Kano Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani kamar yadda ya yi bara aka fanshi mutane da wajen 3 million bana ma yana da niyyar zai yi irin wannan waɗanda suke da haƙƙi a kansu wanda yake za a iya biya don samu su fita saboda haka wannan zai rage mana namu nauyin amma ta ɗaya fuskar ta sha'anin harkar kayan abinci da su kansu fansar ma akwai abin da yake still za a iya yi don haka dai muna so mu ci gaba da wannan aiki don haka mun ɗaga daya mun ce a yau ne za a je to amma mun ɗaga zuwa ranar Laraba zuwa ranar Laraba insha Allah saboda haka za a ci gaba da karɓan taimakon ƴan uwa kuma a yau don kada ku ga abin mamaki akwai ƴan uwa za su tashi su zaga saboda waɗansu watakila a tattakawar su je wajen akwatin yanayi musu nisa to ka san aikin alkhairi mu ba mu da irin technology na ƴan Malaysia ƴan garo ƴan Malaysia da za ka ga sun yi akwati mai taya akwati suke mai taya ranar juma'a sai a rinka gara shi ya wuce ta gaban kowa kowa idan ya sa sai ya gara shi sai ya wuce ta gaba akwati yana yawo a cikin masallaci to kuma lokacin da ake yin in ana hudubar juma'a kamar yadda suke yi wani zai dauke shi akwai yan gadin hizba a baki za su kama shi to kafin mu yi wannan za mu zaga da kwandon mu da aka saba da kwando da ake yi wannan abin da ya sa muke wannan abin so da kwadaitar da mutane akan tafrijul kurbat yayewar bakin cikin masu bakin ciki dan yayewar bakin cikin masu bakin ciki ba karamin alkhairi yake kawo ma al'umma ba saukar rahama ce man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wanda ya yaye ma musulmi wani bakin ciki na duniya Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakan cikin ranar alkiyama saboda haka muke wannan da mu da wanda ba ka yi ma in dai kun yi sun kwadaitar ayi sun yi addu'a Allah ya da Allah zai ba su ladan saboda haka akwai ƴan uwa da za su zaga wanda da Allah ya kuwace mata sai ya sanya abin da zai yi sai kuma mu ta yanzu mu tashi karatun mu insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فعرضهم النار وبئس الورد المرور. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.
نعم. Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Hakika wallahi mun aika Musa da ayoyinmu da hujja bayyanan mabayyaniya. Ila fir'auna wa mala'ihi, yazuwa ga fir'auna da jama'arsa. Fattaba'u amara fir'auna, sai suka bi al'amarin fir'auna. Wama amru fir'auna bi rashid, al'amarin fir'auna ba shiryayye bane. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyama, zai jagabanci mutanansa ranar al-qiyama. Fa awradahumun nar, ya gangara su cikin wuta, ya gangarar da su zuwa cikin wuta. Wa bi'sal wirdul mawrud, sir da wannan gangarawa ya zuwa ga wannan mummunan magangara. Wa utbi'u fi hadhihi la'ana, aka biyar da su tsinuwar Allah a wannan rayuwar ta duniya. Wa yawmal qiyama, da kuma ranar al-qiyama. Bi'sal rifdul marfud, sir da kyautar da aka yi musu wannan kyautar ta tsinuwar Allah. Wato bayan an ambaci waɗanda suka gabata daga al'umomi, sai kuma aka yi atsafi da kissar Fir'aun, da kissar annabi Musa da aka aiko shi zuwa ga Fir'auna. Allah ya rantse da cewar ya aiko annabi Musa, mun ambata muku cewa ƙarfafa wato tabbacin aikowa, tabbacin yin wannan aike da Allah yake yi, da rantsuwa da yake yi, domin lam din nan ita ce al-muwatti'atu lil-qasam, wadda take shimfiɗa domin a yi rantsuwa. Fa'idar yin wannan saboda rashin sanin mutane da gafalarsu daga wannan kissar, sai aka sa su a matsayin masu inkarin tamkar ma annabi Musa bai zo ba. Sai Allah ya ce wallahi mun aiko annabi Musa, wato kada ma ku yi inkari, kada ku yi shakka, lallai wallahi mun aiko annabi Musa da ayoyinmu da hujja mabayyaniya. Ayoyin Allah da Allah ya aiko annabi Musa su ne ayoyin da suka haɗu tare da aiko da shi. Tun daga farkon aiko annabi Musa har ƙarshen rayuwarsa, har ƙarshen arangamarsa da Fir'auna, kullum yana tare da aya daga cikin ayoyin Allah da yake nuna ma Fir'auna. Wato wannan baɗin lil musahaba, ai aiken yana tare da ayoyin da kuma hujja mabayyaniya. Ayoyin a waɗansu wurare an yi bayanin cewar wato ayoyi ne guda tara, wanda a wancan karatun wajen ambatansu hannu wahani wajen kirga su na sanya almanna wa salwa a ciki, wanda ba sa ciki. Ayoyin guda tara su ne sandan annabi Musa da hannunsa, da kuma fari da aka sako musu, as-sini wa naqsin min ath-thamarat, da tawayar amfanin gona, abinda ma suke sun ajiye shi din, Allah ya sanya shi a samu food scarcity, rashin abinci. Naqsun min ath-thamarat kenan, food scarcity, rashin abinci. Da kuma at-tufan wal qumman wad dafadi' fa arsalna alayhim at-tufan wal jarada wal qumman fa arsalna alayhim at-tufana, kun ga ku kirga tare da ni, fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qumman wad dafadi' wad dama. Kuma kafin nan yace فأرسلنا عليهم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات سنن غدا بيون سوني da sandansa da hannunsa da sunan guda tar. To waɗannan sune waɗanda suke daga cikin mabayyanun ayoyin da Allah ya ba mu annabi Musa yayin da ya aika shi wajen Fir'auna, da kuma hujja mabayyaniya, wato hujja bayyananna cewar shi manzon Allah ne, abinda zai tabbatar da cewar Allah ne ya aiko shi. Wannan ita ce mu'jiza ta annabi, wanda zai yi takara da ita. Shine takarar da annabi Musa ya yi daga cikin wannan sultanin bayyananne, shine takarar da annabi Musa ya yi tare da as-sahara. Yace al-umma antum mulqun, ku jefa abinda za ku jefa, da suka jefa ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtiluhu ba mai fadan wannan sai annabi abinda kuka zo sihiri ne Allah zai fata shi da kuma ya aka ce mata innaka antal a'la Allah ya gaya masa wannan shine takara kai takara da su ina tare da kai haka Allah yake ce ma annabawa kai takara da su ina tare da kai to shine sultani mabayyani ya zuwa ga fir'auna da jama'arsa almala kamar yadda muka ambata su ne manya-manyan fadawa manya-manyan masu ministocinsa da sauransu Allah ya ce fattaba'u amra fir'auna sai suka bi al'amarin fir'auna maimakon a ce fattaba'u amrahu tunda shine makamin ko a kawo damiri ila fir'auna wa mala'ihi kamar yadda aka ce wa mala'ihi sai aka ce fattaba'u amra fir'auna maimakon a ce fattaba'u amrahu sai aka ce fattaba'u amra fir'auna dan ayaya ta wani ne fir'auna sai suka bi al'amarin wannan dagiyar na banza wannan fir'auna suka bi umarninsa wama amru fir'auna bi rashid maimakon a ce wama amruhu bi rashid sai aka ce al'amarin fir'auna shi wannan fir'aunan da kuke ji da yace ana rabbukumul a'ala al'amarinsa ba shiryayye bane saboda sakamarsa kan cewar mulki ne da kuma kan cewa yana da kyakkyawan ra'ayi ma urikum illa ma ara wama ahdikum illa sabilar rashad ba wani abu nake nuna muku ba sai ra'ayi na kyakkyawa kuma hanyar da nake shiryar da ku hanya ce wadda take shiryayya sabilar rashad Allah yace wama amru fir'auna bi rashid dan ya masa raddi rashadar da yake cewa yana kanta al'amarinsa ba shiryayye bane me yasa al'amarinsa ba shiryayye bane da ya aida ya kai mutanansa zuwa ga gaci ga inda zai kai mutanansa ya qadumu qaumahu yawmal qiyama zai jagoranci mutanansa ranar alqiyama fa awradahumun nar ya gangara su su shiga cikin wutar jahannama wato al-maurid asalin ma'anar maurid wuri ne da ake farin cikin zuwa wajensa ga duk wanda ya rayuwar hamada ya san kalma ce wanda ake amfani wanda ake wanda al-wird da al-maurid shi yasa ma zaka ga hatta larabawa na zamanin nan da suka yi wato dictionary su na fassarar da suke ganin shine kamusu na karshe na fassarar turanci zuwa larabci zuwa turanci da turanci zuwa larabci sai suka kira shi al-maurid wato wurin zuwa a kashe kishi wurin zuwa a kashe kishi to abinda balaraban kauye balaraban daji ne ciwo ba abinda yake so yake murna da shi irin in an zo wajen da za a gangara zuwa garuwa saboda dabbobinsa za su yi nishadi sun san sun zo za su kashe kishi saboda haka wuri ne da ake daukin zuwansa kuma shi yasa ake hatta wanda yake zuwa yayi jagoranci zuwa wajen yake da suna musamman wanda ake mai kaiwa ya zuwa garuwa saboda mai albishir ne mai bada bishara ne to shi ma fir'auna irin wannan ne amma ina zai gangara da su wutar jahannama sai Allah yake bi'sal wirdul mawrud fir da wannan magangara da ake gangara su zuwa gare ta a ce a gangara ku kuna daukin za ku je ku ga kan cewa kun kai ya zuwa ga gaci ya zuwa ga wutar jahannama ne sannan Allah ya ce aka biyar da su da tsinuwa aka yi musu tukuici a rayuwar duniya me tukuicin da aka yi musu a rayuwar duniya Allah ya tsine musu albarka a duniya shine kowa in zai ambace su sai dai ya ambace su da tsinuwar Allah wa yawmal qiyama da kuma ranar alqiyama ma'ana ranar alqiyama za su fita daban daga cikin ma azzaliman fir'auna da mutanansa sun fita daban cewa suna da tsinuwa ta musamman a kansu Allah ya ce bi'sar ribdul marfud fir da wannan kyauta da ake musu wannan kyautar da ake abar bayarwa a gare su to ta mugusa tur da ita shine ma'anar wato bi'sa wato abu ya nunin sa ya kai muni da babu wanda yake so a dangana shi zuwa gare shi kun ga a cikin wannan akwai nuna kan cewa duk wanda ya jagoranci al'umma akan bata ranar alkiyama shine zai jagorance su zuwa shiga wuta shine zai jagorance su zuwa shiga wuta a cikin wannan akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya ruwaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imru'ul qais hamilu shu'ara ila nari jahannam hamilu liwa'i shu'ara ila nar imru'ul qais mawaqin laraba wannan shaki fitinanne mai dukkan shakiyanci ya iya wanda duk suka karanta diwanin sa sun sani to ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine zai dauki tutar sha'irai mawaka zuwa ga wutar shu'ara'ul jahiliya amma mawaqan jahiliya ba mawaqan musulunci ba akwai shu'ara'ul islam kamar Hassan ibn Thabit wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajihum wa ruhul qudus ma'a ka san kowane sha'iri yana da mai masa wahayi daga cikin aljanu wa kullu sha'irin min albashar shaytanuhu unsa wa shaytani dhakar inji wani mawaki da yake cewa dukkan mawaki daga cikin mutane shaytanin sa mace ne tunda shaytanu ana cewa mata ne ce ni shaytani na namiji ne inji shi fa ya yadda cewa yana da shaytan to shi ku Hassan ibn Thabit sha'irin musulunci ne ya idan kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce shi ba shaytan ne tare da shi ba da yake tabbatar da shi malaika jibril ne wa ruhul qudus ma'a yace kai musu zambo irin zamban ku na mawaka malaika jibril na tare da kai haka ai aka ce mu Hassan ibn Thabit in kana karanta diwanin sa ika jikinka sai ta tashi yanda yake kara annabi sallallahu alaihi wasallam yake ike ba'a da zagi ga wanda suke gaba da shi na'am to shi imrul qais saboda shine shugaban shu'ara'u jahiliya a duniya to a rahira ma shine zai dauki tutar su zuwa cikin wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala ya ce mutar'auna yaqdumu qaumahu dan haka wato mutum yake yayi zama shugaban bata shugaban fitsara shugaban sheidanci teloli kuke yayi zama shugabannin fitsara kana zaune kana telanka cikin rufin asirinka ba ka rasa wanda zai kawo maka dinki bane ka je ka tsuro wani dinki na tsiya wanda zai fitar da tsirancin mata wanda dukkan tayloli za su koyi da kai zaka jagorance su ranar alkiyama zuwa azabar Allah da yan fashion industry yan fashion kullun su fitar da zaka gansu kullun har tashar kallo ce ma kawai ta fashion wanda ake nunawa ga wannan fashion din ga wannan kuwa kokari yake ya zamanto yayi suna kowanne ya fito da wata fitsara wanda wani bai taba yi ba da wata shiga ta sheidanci wanda wani bai taba yi ba dan ya jagoranci ko ba wai su suke kawo fa da kansu ba fa sheidan ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhu Allah ta'ala yake sheidanu suna wahayi zuwa ga waliyansu dan su muku mujadala wato kuma sai kai mamaki shaydanin nasu ɗaya ne wani lokaci idan ya shirya waƙarsa zai faɗi wani abu in ya shirya waƙarsa zai faɗi wani abu sai ya ga wani sha'iri kamar sa ya san abin da zai faɗa kafin ya kai ya riga ya sani in bai dace ba sai ya ce waske ya san zai faɗa abin da yake za a yi musu rotse ya shirya wata mummuna ya san wajen bai dace ba to ya san abin da zai faɗa nan da nan sai ya ce waske saboda shaydanin nasu ɗaya ne ya sa da 'yan gidan kallo masu nuna filafinai su ma jagoranci suke wanda suka assasa wannan al'adar ba yanzu wanda ya assasa al'adar kafa gidan kallo dan mutane aje yara aje ana koyawa musu fitsara kaga shi ma yayi jagoranci akan barna shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila huda kana lahu mithlu ajri man amila biha ila yawmil qiyama la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a duk wanda ya kira ya zuwa ga shari'a aikin daidai aiki na gari yana da ladan duk wanda ya bi shi akan wannan ba tare da an tawaye musu nasu ladan ba har zuwa ranar alkiyama duk wanda ya kira kuma zuwa ga bata yana da laifi irin laifin duk wanda ya bi shi akan wannan batan har ranar alkiyama saboda haka mutum ya kiyayi assasa wata barna a bayan kasa wanda za a koyi da shi akan ta sai kaga kai ka tuba ka zari amma kuma mutane suna ta binka ana ta bi sa maka wato wannan laifin shine sharrin mutum ya assasa wata barna to wannan kun ga wannan ayar wa'azi ce gare mu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambata mana domin a ji matsayin shi Fir'auna yaqdumu qaumahu yawmal qiyama fa awradahumun nar na'am
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم كثير وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
الله يقول ذلك من أنباء القرى wancan yana daga cikin labarurrukan alqaryatu na qussuhu alayk da muke kissanta maka su ya rasulullah minha qa'imun wa hasid daga cikin waɗannan alqaryatu akwai wanda yake tsaye yana nan wato mutane suna cikin sa wa hasid akwai wanda yake kuma an girbe shi wato tamkar aka kamanta su da wato aka kamanta su da tsuro kamar yanda zaka samu tsuro yayi kara ya miƙe yana nan da ransa da kuma wanda yayin da aka yanke karan da aka girbe shi aka ajiye shi a cikin gona da shi aka kamanta su wato tamkar gona ce wadda take wata tana nan da ransa ga tsuro nan ya fito yayi goyo yana nan da ransa wani kuma ya riga an sassabe shi an girbe shi wato waɗansu suna nan ana ganin su waɗansu kuma sai dai kawai tarihin shi wato wannan kamar hulasar abinda Allah madaukakin sarki ya gaya mana ne yace to wannan fa shine labarukan alqaryatu waɗanda suka gabata da muke baka labari ya rasulullah daga cikin su akwai waɗanda suke Allah ya kyale su saboda wata hikima ta Allah ko kuma saboda sun bi manzannin su suka tsira dan akwai waɗanda Allah ya tsirar da su ya tsirar da alqaryar su kamar mutanen annabi Yunus rijiyar Ninawa har yanzu tana nan garin Ninawa inda aka turo annabi Yunus wanda suke su ne suka yi imani yayin da suka ga azaba fama amara min qaryatin ahlaknaha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizi Allah ya yi musu azabar wulakanci ya zaman to kan cewa Allah ya tsirar da su to akwai irin su waɗanda suke alqaryar tana nan da tarihin nata da waɗanda suka zo Allah bai halakar da su ba daga cikin su kuma akwai hasid sassababba Allah ya wato ta zamanto wato Allah ya halakar da ita kamar inda aka girbe gona ta zamanto sai dai tarihin ta kawai irin mutanen annabi Hudu da gidajensu a rubu'ul hali wanda sai yanzu ne bayan shekaru masu tsawo ake haƙo su irin alƙaryar mutanen annabi Lut wanda yanzu wajen ya zamanto kogi wanda babu wani tsoro da yake rayuwa babu wani mai rai da yake rayuwa a cikin sa katon tafki wanda yake zaka ganshi idan ka je da alƙarya ce wanda take tsayayya mutane suna shiga da gidaje da kasuwanni da wuraren wasa da wuraren alfahari da wuraren nishadi yanzu wurin ya zamanto Allah ya halakar da su to shine hasid wato dukkan tarihi haka yake tarihin mutane haka yake haka mu'amala Allah take tare da su wanda a cikin wannan akwai izina Allah yace wa ma zalamnahum bamu zalunce su ba Allah yace da muka halakar da su bamu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su ne suka zalunci kawukansu suka ƙaryata manzannin Allah kamar yadda Allah ta'ala yake dangane da Ad wa tilka Ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. To kun ga wanda waccan ita ce kabila Ad, suka yi musu da ayoyi, suka musunta ayoyin Ubangijinsu, suka karyata manzanninsa, kuma suka bi al'amarin dukkan jabberi mai tsaurin kai. Ba wai Allah ya halakar da su bane ba su sani ba, cikin rashin sani, sai da hujja ta zo musu, ko ba Allah ya yi musu gaggawa bane, bai ba su dama su tuba ba su bi manzanni. Domin ɗaya daga cikin abinda mutane za su faɗa ranar alkiyama kenan na nadama su, ina ma an ba mu dama ya zamanto fa nattabi'a ayati ka min qabli an nadilla wa nakhsa, mu bi ayoyinka ya Allah tun kafin mu wulakanta mu kunyata. Abinda mutane za su ce kenan wa nattabi'ir rusul, domin mu samu dama mu bi manzannin Allah. An ba su dama da wa'azi, mun ga dai yanda manzanni suka rinka wa'azi, to shine Allah ya ce ba mu zalunce su ba, walakin zalamu anfusahum, su suka zalunci kawukansu. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay, dan haka gumakansu da suka kasance suna roƙonsu, suna bauta musu ba Allah ba, ba su wadatar da su da wani abu na komai ba. Lamma jaa amru rabbika, yayin da lamarin ubangijinka yazo, yayin da azabar Allah ta zo, suna cewa suna bauta ma gumakansu, su ne suke musu maganin abinda ba sa so a rayuwar duniya, su ne suke ije musu bala'i. To ga bala'in da yafi komai al'amarin Allah, yayin da bala'in ya zo, gumakan sun hana zuwan nan saukan wannan bala'in gare su, ba su wadatar da su komai ba. Don haka masu bautar gumaka da na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma waɗanda za su zo baya, su yi izina waɗanda suka riƙe gumakan suka bauta musu, suka yi musu ikhlasi cikin bauta, gumakan ba su ga ranar su ba, ba su yi musu rana ba a yayin da suke buƙatar su ranar saukar azaba. Allah ya ce wa ma zaduhum ghayra tasbih, gumakan nan ba su ƙare su da komai ba sai asara, sai hasara, sai rashi, wato bautar ba ta amfanuwa musu komai ba. At-tasbih mazdarun tabbabani, wanda daga ciki ne asalinsa daga tabbani, da bi ma'ana khasira, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kuma Allah ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, ai fi hasara, wato ba su ƙare su da komai ba sai asara. Al-khasara shine ya zamanto kayi abu ka dawo ba kuɗi ba riba, ba uwar kuɗi ba riba, baka tsinana komai ba. To bautar gumakan nasu ba su tsare su da komai ba sai da wato ƙasan bakasanta, ba kuɗi, ba uwar kuɗi, ba riba. Allah ya ce wa kadhalika akhdhu, wato sun yi asarar duniya, hasiru wato sun yi asarar duniya da lahira. Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika, to haka nan damƙar ubangijinka take, idza akhadha alqura, yayin da ya damki alqaryatu wa hiya zalima, alhali waɗannan alqaryatun suna zalunci, inna akhdahu alimun shadid, damƙar ubangijinka mai ciwo ce, mai tsanani ce, wato tana da radadi. In Allah ya saukar da azaba, in Allah ya yi bulala, sai mutum ya san Allah ya yi bulala. Domin Allah, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa فلا يؤذ اذن لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. a wannan rana babu mai yin azaba irin azabar Allah, babu mai yin ruko, mai yin dauri kamu irin kamun Allah. Yayin da Allah ya kama mutum da babu inda zai, babu wata mafita gare ka, azabar da Allah ya sifanta ta da cewa isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito yana cewa inna Allah la yulli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflithu, yace Allah yana saurara ma az-zalimi ya kyale shi har sai ran da ya damke shi, to ba zai kufuta daga gare shi ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه, haka damkar ubangijinka ka take yayin da ya damke alkaryatu alhali suna zalunci. Allah ya ce inna fi dhalika la'ayatan liman khafa adab al-akhirah, a cikin wannan, wato a cikin wannan ruko na Allah da wannan kissa da Allah ya ambata mana, akwai aya ga duk wanda yake jin tsoron azabul lahira. Wannan kuma an dawo bayan gargadi ga mushrikai domin a nuna musu cewa iyayen gumakansu ba za su amfanar musu da komai ba, kamar yadda ba su amfanar mu da waɗancan alƙaryatu da komai ba. To sai kuma aka dawo ga masu imani muminai cewa wannan kissar ba wai wa'azi ce kawai ga kafirai ba, hatta duk wanda yake jin tsoron azaban lahira a cikin wannan akwai lahira akwai aya a gare shi muminai da su ne suke jin tsoron azaban lahira a cikin wannan akwai azaba akwai aya a gare su ita lahiran nan Allah yake zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ta lahira ita ce ranar da Allah yake tara mutane gare ta wa zalika yawmun mashhud rana ce wanda yake kowa zai halarce ta babu wanda zai goya Allah ya kira ta da yawmal jam'i yace yawma yajma'ukum li yawmil qiyamati zalika yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun ran da Allah yake tara ku a ranar taro wannan ita ce ranar kamunga kuma yanda Allah kuma farkon suratul shu'ara ma wa yundira yawmal jam'i wa kadhalika anzalna alayka qur'anan arabiyyan litundira bihi ummal qura wa tundira yawmal jam'i fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir an kira ta yawmul jam'i ranar taro babu taro irin wannan Allah yace wa zalika yawmun mashhud rana ce wanda ake halarta wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada muka tara su ban bar wani ba babu wanda ba zai je ba da annabawa da mala'iku da mutane da aljanu da dabbobi da tsirrai da dabbobi da kwari babu wanda Allah ba zai tara shi wannan kiyama ba ce zalika yawmun majmu'un lahun nas an ambaci mutane ba wai kan cewa mutane ne kawai za su je ba hatta da sauran halittar Allah su ma duk za a tara su a wannan rana wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud Allah ya ce ba ma jinkirta wannan rana sai saboda kawai ajali idayayi ididdigagge an idaya Allah ya riga ya yi cewar akwai mutane da sai sun zo sun yi rayuwa a duniyan nan an samu dan aljanna an samu dan wuta to sai sun zo sun gama lamarin su abin da yasa kenan Allah yake jinkirtawa ba wai dan ba za ta zo bane saboda wanda ba ka jin tsoranta za su ce fa sayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu za su jijjiga kai yayin da aka ga musu ce to yaushe ranar za ta zo Allah ya ce ka ce musu asa an yakuna qariba sai ya kusa ka ya zaman to kurkusa yake mu ne muke ganin sa da nisa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba suna ganin sa nan nisanci mu kuma muna ganin sa kusa a wajen Allah kusa yake domin duk abinda Allah yake faɗa gashi ne dazu dazun nan mun dan uwana yake ga mun cewar a Greenwich ya karanta sun ce za a rage second a cikin lokacin duniya saboda yanda duniya take tafiya ba kamar da ba saboda haka awa daya ta da yanzu ta fi awa daya ta yanzu tsawo awa daya ta yanzu ta fi ta da tsawo wato zamani din ya ragu sun kula kun san da yake suna lissafin awa ba da juyawar rana da ba da juyawar duniya ba da motsin atom vibration na atom wanda yake baya canzawa kuma suna sa shi yana vibration din nan a wuri wanda yake babu iska babu komai ba abin da yake tasiri a kai to an ga yanda yake yi awa ɗayan sa yayi ya sha bamban da awa ɗayan duniya tafiyar duniya saboda haka suka ce ana shawaran yanda za a rage shi amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kenan cewa idan sa'ar kiyama ta zo ya taqarabu zaman malamai suna ta kokarin fassara wannan to gashi a hakika ne taqarabu zaman din awa ɗaya ta yanzu ba ta kai awa ɗaya ta da ba tsawo wa'annan abubuwa Allah yana ga ya manzon Allah sallallahu alaihi Allah da manzon sa sun gaya mana salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda haka a ciki akwai aya ga wanda yake jin tsoron azabar lahira Allah ya ce ba ma jinkirta wannan rana illa li ajalin ma'dud sai domin cikar wani ajali ma'dud wanda aka yi an kidaya shi wato Allah ya riga ya yi lissafin sa ya kidaya shi wannan ajali kidayayye ne wato wanda aka yi lissafi ana jira ya zo ba kuma wanda ya san shi babu wanda ya san shi Allah ya ce al'amarin wannan rana fa'ulat fi samawati wal ard ta yi nauyi a sama da ƙasa al'amarin ta nauyi gare shi a sama da ƙasa domin dukkan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wata dabba ranar alkiyama sai ta tashi cikin razani ta kasa kunni ko wannan ranar ce ranar tashin alkiyama domin ranar juma'a za a yi a ranar juma'a za a yi ta duk ranar juma'a banda mutane da aljanu suna cikin juyayi da tarkar cewa ko wannan ce ranar alkiyama din banda mutane da aljanu to Allah ya ce saboda haka ku ga shine Allah ya sanya saminta da jin saukarta a cikin asalin halittar waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi ranar da wannan rana za ta zo babu wani rai da zai magana a wannan rana sai da izinin Allah yauma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba a ranar da mala'ika ar-ruh za su tashi da kuma sauran mala'iku gabaki ɗaya za su miƙe tsaye ga Allah la yatakallamuna babu mai magana illa man adina lahu ar-rahman sai wanda Allah ya yi masa izini wa qala sawaba kuma dole ya faɗi magana wadda take daidai maganar ma zaka ga magana ce ta ban tsoro wa khashaati al-aswaatu lir-rahman fala tasma'u illa hamsa a wannan rana Allah ya ce babu wani rai da zai magana sai da izinin sa fa minhum shaqiyyun wa sa'id a cikin mutane akwai wanda yake ya samu ya tabi wa sa'id akwai wanda yake mai arziki ya samu rabo dan aljanna fa amma alladhina shaqu Allah ya ce waɗanda suka tabi fa fin nari to waɗannan su ne za su shiga wuta lahum fiha zafirun wa shahiq waɗannan su ne waɗanda zaka ji su suna numfashi na kuka wa shahid da shakewa shiɗewar kuka saboda ganin tsawon hasararsu khalidina fiha za su dawwama a cikin wuta ma damati samawati wal ard gurgudan dawwama samai da kasa illa ma sha Allah illa ma sha rabbuk sai dai abinda ubangijinka ya so inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijinka mai aikatawa ne ga abinda ya so wato wannan ya nuna cewar arziki da rashin arziki a makoma yake wanda ya yi arziki shine wanda ya tsira daga wuta wanda ya rashin arziki matsiyaci ya tabe shine wanda ya shiga wutar jahannama shi yasa sai Allah ya ambace su da wannan to ranar alkiyama da haka za a raba mutane ba da jinsi ba ba da masu kuɗi da marasa kuɗi ba ba da masu kyau da marasa kyau ba ba da larabawa da waɗanda ba larabawa ba ba da farare da baƙaƙe ba ba da 'yan Amerika da 'yan wata daula ba shaqiyyun wa sa'id mai arziki da wanda ba shi da arziki kuma arzikin nan ba abu ne wanda yake wato aka halicci mutum da shi tun daga haihuwar uwarsa ba aka ce da wannan sifa dole duk abin da ya shi ne arziki ne a'a da aiki ne da aikin da mutum ya aikata idan kai aiki na masu arziki kana cikin masu arziki in kai aiki na matsiyata kana cikin matsiyata saboda haka ba za a ce an riga an rufe ka ba kamar yanda in aka ce kai baki ne ba yadda za a yi ka zama tofari ko kuma aka ce kai bahaushe ne ba yadda za a yi ka zama balarabe ba ka da zaɓi ba a sanya maka ba yadda za a yi ka ba ka da zaɓin na ka zama to ko mai arziki ko mara arziki ba abu ne wanda aka danka shi a hannunka menene alaƙarka mai wani irin aiki ka aikata dangane da saƙon annabawa kuma Allah ya ce ƴan wuta za su wato alamar su kenan ƴan aljanna suna cikin ni'ima da tasbihi su kuwa sai kuka da gurnanin kirji da shiɗewa shine aikin su kuka da gurnani a kirji da shiɗewa a haka za su dawwama kuma dawwaman nan da Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka sai dai abinda ubangijinka ya so wannan an togace waɗanda za su shiga wuta su daɗe amma a fitar da su domin duk waɗanda su ne usatul mu'minina mu'minai amma kuma sun saba ma Allah wanda saƙonsu ba su tuba ba har suka mutu a kai kuma rahama Allah ba ta kuma ba su samu gafara Allah a kan waɗannan zunubai ba Allah ya hukunta cewa sai sun shiga cikin wuta to ba za su dawwama a ciki ba su ne illa ma sha'a rabbuk sai wanda ubangijinka ya so su sai a fitar da su su ne waɗanda ake ce musu aljahannam ƴan aljanna za su samu su suna aljahannamiyun bayan sun zamanto baƙiƙirin kamar guwa kamar gawashi kamar wato kamar gawayi haka Allah sai ya sanya su a jefa su cikin wani dutse wani kogi da ake ce masa kogin rayuwa wannan kogin rayuwar in suka shiga ciki yana tsurowa cikin aljanna sai su tsuro a cikin aljanna kamar yadda wato idan aka yi ruwa ya tafi sai kaga bayan ruwan ya wuce sai kaga tsirrai suna fitowa suna to haka za su rinka hudo kasa suna hudowa suna suna fitowa Allah ya tsarkake jikinsu daga konuwar cikin wuta daga konuwar azabar Allah ta cikin wutar jahannama sai su fito su shigo cikin aljanna dan aljanna suna ce musu aljahannamiyun yan jahannama da suka da Allah ya tsirar da su har Allah ya fitar da wanda yake bai taba aikata wani aiki ba illa fadin la ilaha illallah fadin la ilaha illallah kawai yake da ita amma albarkar wannan ba zai dawoma cikin wutar jahannama ba sai zamanto ba wanda zai saura a cikin ta sai wanda alqur'ani ya tsare shi wanda za su dawoma a ciki har abada ba za su fita ba kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata kanta za su dawoma a cikin ta har abada innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira waɗanda suka kafirta suka yi zalunci Allah ba zai shirye da su wata hanya ba sai hanyar shiga wutar jahannama wanda za su dawoma a cikin ta har abada ana babu karewa su ruwan nan togaciya da ake illa ma sha rabbuka bata same su ba kuma Allah yace inna rabbaka fa'alun lima yuri ubangijinka mai yawan aikatawa ne ga abin da yake nufi waye sai yace Allah kai kai haka saboda haka mu ji tsoron Allah wa ammal ladina su'idu waɗanda kuwa
الذين تخذوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشهود فلا تك في مرية مما ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص
نعم الله يقول وأما الذين سعدوا أما وأنت قوى aka sa su suka yi arziki sai aka ce ba a ce sa'idu ba waɗanda kamar yadda aka ce can shaku suka taɓe waɗannan ba a ce suka yi arziki ba sai aka ce an sa su sun yi arziki domin a nuna cewa ba da ƙarfinsu ba ne ba da iyawarsu ba ne da falalar Allah ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatazammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl ba ɗayanku da zai shiga aljanna wai saboda aikinsa da ya yi suka ce har kai ya rasulullahi ya ce hanni sai dai in Allah ya lullube ni da rahama daga gare shi da falala to shi yasa sai aka ce wa ammal ladina su'idu waɗanda aka sa su suka yi arziki wato cewa da falala ne daga Allah fatil janna to waɗannan suna cikin aljanna asalin ma'anar aljanna wato gona gadin gidan gona wanda yake a yake da ƴaƴan wajen ƴaƴan itatuwa asalin ma'anarsa kenan saboda yawan itatuwa da kayan jin daɗi na ɗabi'a da ke cikinta da kuma ƙoramu kamar yadda dai gona take khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta ma damati samawati wal ard gwargwadon dawwamar sammai da ƙasa illa ma sha'a rabbuka sai dai abinda ubangijinka ya so wannan togaciya ba wai ana nufin kan cewa akwai lokaci da za su zamanto zaman su na aljanna ya yanke ba shi yasa sai Allah ya ce ata'an ghayra majdu kyauta wanda ba a yanke ta ma'ana har abada inna hadha la rizquna ma lahu min nafar haka Allah zai ce musu wannan shine arzikin mu babu karewa a gare shi baya karewa shine babban ni'ima aljanna to ne ma'anar wannan togaciya da Allah ya ce sai dai abinda ubangijinka ya so wannan togaciya don su san cewar al'amarin a hannun Allah ne shine yake hukunta abin da ya so to kuma ya hukunta cewa za su zauna har abada amma su sani ba da wani abu ne na lallai na tilas ba akan Allah sai abin da Allah ya hukunta shine zai tabbata to kuma ya hukunta cewa to za su dawwama a cikinta saboda haka ba wai togaciya ne da yake nuna kan cewar akwai lokaci da zai zo ɗan aljanna ya zamanto zaman su ya kare ba a'a domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin sahihaini yace yu'ta bil maut za a zo da mutuwa fi surati kabshin amlah a sifar rago farifat fa yuzbahu bainal jannati wan nar a yanka wannan rago tsakanin aljanna da wuta thumma yuqal sannan sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna khuludun la maut dawwama babu mutuwa wa ya ahlan nar ya ku yan wuta khuludun fala maut dawwama babu mutuwa ya zo kuma haka a cikin sahih Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yuqalu za a ce ma yan aljanna ya ahlal janna inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada an ba ku cewa za ku rayu ba za ku mutu ba har abada wa inna lakum an tashubbu fala tahrimu abada kuma an ba ku cewa za ku dawwama a sifar samari ba za ku tsufa ba har abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqimu abada kuma an ba ku cewa za ku yi lafiya ba za ku yi rashin lafiya ba har abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada an ba ku cewa za ku bi intu za ku shiga cikin ni'ima ba za ku sake samun abin da zai kawo muku wahala ba har abada haka Allah ya hukunta ko mun so ko mun ki abin da yake gaban mu kenan ko mun so ko mun ki abin da yake gaban mu kenan gatan mu Allah ya gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda duk ya so ya daidaita wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu a wannan ne masu rige-rige wajen nema a wajen Allah akan wannan za su yi rige-rige Allah madaukakin sarki ke ni intam Allah sannan Allah ta'ala yace fala taku fi niryatin mimma ya'budu ha'ula kada ka kasance a cikin kokanto ya rasulullah a cikin abinda waɗannan suke bauta ma ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ba komai suke bauta ma ba illa face tamkar abinda iyayensu suka bauta ma kafin da tun gabani wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus kuma lalle mu za mu cika musu rabansu ba tare da mun tawaye ba saboda haka wannan hakurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa duk shegantakar da suke yi da bautar gumakar da suke yi da karyata shi da suke yi abinda waɗanda suka gabata ne kuma an gaya masa abin an gaya musu an faɗa abinda waɗanda suka gabata iyayensu ga sakamakonsu to Allah yake to su ma waɗannan haka za mu cika musu nasu rabon ba tare da mun rage komai ba komai Allah yana kiyaye shi yana kar komai Allah yana kiyaye shi to mun ga irin wannan bayani da Allah madaukakin sarki yayi mana mun ga irin abin da ya samu waɗannan alƙaryatu waɗansu sai su ce ai waɗannan abu ne wanda yake faruwa bisa tasirin yau da gobe na ambaliyar ruwa yana faruwa na girgizar ƙasa dama tana faruwa yadda Allah ya yi duniya akwai abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasa irin wannan yana faruwa su ce za a kawo wato al'amuran jujjuyawar zamani da al'amuran abinda za su ce maka natural causes ba su yi maka bayanin ne waye yake da suza akan wannan nature din ba dan a sarrafar da kai daga Allah to mu abinda Allah ya nuna mana ya gaya mana kuma muka yi imani shine waɗannan abubuwa zuwa suke daga Allah sakamako akan abinda mutane suke aikatawa kamar yanda yake haka damkar wannan damkar Allah ce take zuwa kuma damkar Allah kamar yanda muke gani din yana faruwa babu wanda yake da iko akan ya kawo shi sai Allah idan da waɗansu natural causes ne suke kawowa to ku yi kokari ku yi tsara akan wannan natural causes din ku kawo ma waɗanda ba kwa so ku sarrafar da shi akan waɗanda ku sarrafar da shi daga waɗanda kuke so amma muna gani masu takamar kan cewar sun samu control akan nature din ba su yi ma kansu ba ballantana su yi ma wani ba su hana kansu waɗannan abubuwan su same su ba ballantana su hana wani saboda haka hakikanin al'amari rukun Allah ne damƙa ce ta Allah wanda yake kuma a ciki Allah ya yi mana wannan domin azzalimi ya kuka da kansa kada ya rinka ganin Allah ya kyale shi ya ɗauka kan cewa ya sha sunnar Allah ce yana saurara ma azzalimi har sai lokacin da zai kama shi shine waɗansu Ar-Razi a tafsirinsa yake cewa wannan ba wai kai masu babban zalunci masu shirka ba, duk wanda yake saban Allah ya san cewa rukun Allah mai tsanani ne, yayin da duk Allah ya kama shi, yayin da duk Allah ya kama shi rukun Allah mai tsanani ne, baka san lokacin da rukun Allah zai zo ba akan saban da mutum yake aikatawa. Duk sako kuwa zalunci, duk mai zalunci kuwa rukun Allah akan sa, rukun Allah ga azzalimai, gamkar Allah ga azzalimai mai tsanani ce. Saboda haka mutum ya kiyayi zalunci tsakaninsa da Allah, ya zauna lafiya tsakaninsa da Allah. To ga kuma waɗanda suke sun yi imani da ranar lahira, to a cikin wannan akwai aya a gare mu, akwai aya a gare mu, kamar yadda muka ji kuma Allah maɗaukakin sarki ya zanta mana, aka ɗauko mana ranar lahira aka gabatar da ita a gabanmu kamar muna ganinta abinda zai faru. Allah maɗaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken Alƙur'ani, Allah ya tsirar da mu daga azabarsa, ya shigar da mu, ya lulluɓe mu da rahamarsa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.